le doré, le game en vie.
Sous dosé les zones avec des flots qui pètent les plombs. Nouveau king du biz, négué, j'ai mis à terre la concurrence parce que j'ai peur de perdre.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana. Da ta zo daidai da 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, Majalisar Dinkin Duniya ta ce mai yiwuwa ƴan gudun hijirar yakin Habasha wajen 200,000 su ketara zuwa Sudan cikin watanni 6 zuwa 12 masu zuwa. Kasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro, wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin Cacar Baka. Sannan ma'aikatar kuɗin Amurka ta ƙaƙaba takunkumi ma wasu kamfanonin ƙasar Rasha biyu jiya Alhamis saboda zarginsu da ci da gumin wasu ƴan Koriya ta Arewa marasa galihu.
Kanin labaran kenan aka saurara. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na shirin maka majalisar dokokin Najeriya a kotu akan batun yin dokar amfani da yanar gizo.
Garuruwan Arewa da suke fama da rashin tsaro a kullun ana sace mutane tun ana yi a dazun zuwa har an shigo cikin gari, amma wasu ne sun rasa abinda za su yi a majalisa sai su je suna maganar yanar gizo.
A daidai lokacin da kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafin da 'yan sanda suka yi a Najeriya ke ci gaba da aiki, muna ɗauke da rahoto na musamman. Haka kuma muna tafiyar shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke kawo mana, sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
To Sarfilu, Majalisar Dinkin Duniya ta ce mai yiwuwa ƴan gudun hijira wajen 200,000 su ketara daga Habasha zuwa Sudan cikin watanni 6 zuwa 12 don gujema tashin hankali a yankin Tigray na arewacin Habashar. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƴan gudun hijira wajen 1,896 ne suka ketara ranar Laraba, wanda ya sa adadin ƴan gudun hijira da suka ketara tun bayan tashin hankalin makonni 2 da suka gabata ya kai 33,000. Majalisar mai tattaunawa kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa ta kuma ce da dama daga cikin masu neman mafaka a makwabciyar ƙasar matasa ne maza, waɗanda suka ce suna tsoron za a tilasta musu shiga aikin soji muddin suka zauna. Wasu daga cikin ƴan gudun hijirar sun ce sun shafe kwana da kwanaki suna tafiya cikin daji, kuma Majalisar Dinkin Duniya ta ce da dama daga cikinsu sun galabaita kuma suna fama da yunwa, a yayin da kuma wasu ke buƙatar ganin likita. Kasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro da dala biliyan 21.8 cikin shekaru 4 masu zuwa, wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin Cacar Baka. Gwamnatin ƙasar ta ce tana buƙatar kashe wannan kuɗin wajen kare ƙasar daga barazana iri-iri. Prime Minister Boris Johnson, wanda a halin yanzu ke keɓe kansa saboda ganawa da wani ɗan majalisar dokokin ƙasar da ya yi, wanda daga baya aka gano cewa yana ɗauke da cutar COVID-19, ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar cewa akwai haɗarin yiwuwar yanke kuɗaɗen da ake kashewa kan harkokin soji da aka yi ta yi a kasafin kuɗi a shekarun baya-bayan nan ya yi illa ga tsaron mutanen Burtaniya. Halin da ake ciki a duniya yanzu na da matukar haɗari, kuma cike da gogayya fiye da yadda aka taɓa gani tun bayan yakin Cacar Baka, abinda ya gaya ma Majalisar Dokokin Burtaniya kenan. Ya ƙara da cewa duk abinda muke yi a wannan ƙasar, duk wani aiki, duk wata cinikayya, hatta yadda muke sayayya da kuma abinda muke ci sun dogara ne akalla kan wasu mafiya ƙanƙantan matakan tsaro a duniya. Jerin layukan samar da abubuwan bukata kamar bututun iskar gas waɗanda dole ne su kasance a buɗe, hanyoyin jiragen ruwa, ingantacciyar kafar intanet, lawalolin jiragen sama lafiyayyu, layukan ƙarƙashin ruwa na ƙwarai da kuma kwanciyar hankali a mashigogin ruwa a wurare masu nisa. Ma'aikatar kudin Amurka ta kakaba takunkumi ma wasu kamfanonin kasar Russia biyu jiya Alhamis saboda zargin su da ci da gumin wasu ƴan Koriya ta Arewa marasa galihu. Bisa ga wata takardar bayanin ma'aikatar ta kudi, za a maka takunkumi ma kamfanin gine-ginen Russia na Mukran LLC da kamfanin Korea Colson General Trading Corporation, wanda wani kamfanin Koriya ta Arewa ne da ke aiki a Russia. Wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya na shekara ta 2017, wanda ya tanaji cewa dukkanin kasashe su mai da 'yan kasashen Koriya ta Arewa gida zuwa ranar 22 ga watan Disamba na shekara ta 2019 a matsayin wani matakin dakile hanyoyin da Koriya ta Arewa ke samun kudaden shiga daga kasashen waje don gudanar da harkokin nukiliya.
To kafin Ibrahim sake dawowa da ci gaban labaran, zamu leƙa kasar Najeriya, inda wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke har ma shigar da gwamnatin tarayya da majalisar dokokin kasar kotu akan batun yin doka da za ta sa linzami akan yadda za a yi amfani da dandalin sada zumunta na yanar gizo da aka dade ana ta kai ruwan rana akan ta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Madina Dauda ta aiko mana.
Har yanzu ana ta kai ruwa rana akan wannan mataki da zai bada dama majalisar dokokin kasar ta doka da za ta ginda sharuɗa na amfani da dandalin sada zumunta a kasar. Wannan doka da zauren majalisun biyu, wato ta dattawa da ta wakilai, suke aiki akan ta babu dare babu rana, za ta bada dama a sa ido sosai akan yadda ake amfani akan dandalin sada zumunta. Honorable Sada Soli Jibiya yana cikin 'yan majalisar wakilai da ke goyon bayan wannan dokar.
Dandalin yanar gizo aka yi amfani da shi, aka yi tarzoma a ƙasar nan, Allah ya taƙaita abin, sauran yanki na Arewa a ƙasar nan ba su dunguma ba suka shiga abin nan. Wannan dandalin yanar gizo aka zauna aka yi wannan abin, aka zo aka dinga ta'addanci, ana sace-sace, ana kashe-kashe, ana ɓannata gidajen mutane da gidajen gwamnati da kayan gwamnati, da Allah bai taƙaita abin ba, ina ƙasar nan take yanzu.
Shi ma Honorable Muhammad Aliyu Wudil ya ce yana goyon bayan dokar, amma ba yadda za ta hana faɗin albarkacin baki ba.
Kundin tsarin mulki gaskiya ne ya ba da faɗin albarkacin baki, inda wani haƙƙin mutumin ya tsaya sannan wani haƙƙin nasa ya tashi. Kamar abin da ya faru a NSAS nan, ka zo ka ce NSAS an ce an tsai da su, ka ci gaba da zanga-zanga, ka tare hanyoyi, wani zai tafi neman abincinsa, wani zai tafi gulin iyalinsa, wani zai tafi asibiti, kai ka ce ba zai je ba, kaga shi ma ka shiga haƙƙinsa.
Wannan doka dai tuni ta farin jini a wajen mahukuntan kasar, inda gwamnoni suka fito ƙarara suke nuna goyon bayansu. To sai dai ga mai magana da yawun gamayyar ƙungiyoyin Arewa CNG Suleiman Abdul Aziz yana ganin majalisar da gwamnoni suna barin jaki ne suna dukan taiki.
Ainihin abin da ke gaban duk wani wakili na Arewa wanda dan majalisa na dattawa ko na wakilai shine in dai sun san abin da ya kai su, in kuma bacin rainin wayo da suka yi wa waɗanda suka zaɓe su ko kuma da suka cewa sun je wakilta. Ƙasa garuruwan Arewa da suke fama da rashin tsaro, a kullum ana sace mutane tun ana yi a dazuzuwa har an shigo cikin gari, amma wai su ne sun rasa abin da za su yi a majalisa, sun rasa abin da za su faɗi, sun rasa abin da za su nemi a yi ma Arewa a majalisa, sai su je suna maganar yanar gizo.
Ƙungiyar da ke rajin kada haƙƙoƙin al'umma ta ƙasa SERAP ta fito da sanarwa mai ɗauke da sa hannun jami'insu Adetu Kumba Mumini da ke cewa za ta shigar da ƙara a kotu don a hana yin wannan dokar da take ganin za ta takurawa al'umma ne wajen hana su faɗin albarkacin bakinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gai da Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dago da labaran duniya.
To Sarfilu, yayin da annobar COVID-19 ke dada yaduwa a Amurka, cibiyar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka ta fitar da wani tsari dalla-dalla na yadda ya kamata a yi bikin Thanksgiving ko cika-ciki na ranar 26 ga watan Nuwamba. Dr. Henry Walke, babban manaja a sashin kula da cutar COVID-19 a hukumar ta CDC, ya gaya ma kafar labarai ta CNBC cewa wannan lokaci na biki muhimmin lokaci ne na yin taka tsantsan. babu wani lokacin da ya fi yanzu muhimmanci ga kowane ba Amurke da ya ƙara himma wajen kiyaye tazara da wanke hannaye, sannan kuma mafi muhimmanci a rika sanya takunkumin fuska. Yan majalisar dokoki da jami'an soja a Somalia sun ce janyewar sojojin Amurka daga kasar, kamar yadda wasu rahotanni ke nuna cewa shugaba Donald Trump zai soyi, na iya zama da hadarin gaske kuma na iya karfafa gwiwar kungiyar Al-Shabab da sauran kungiyoyin ta'addanci. Sakataren kwamitin harkokin tsaro na majalisar dattawan Somalia, Senator Ahmad Hashi, ya ce yin hakan zai zama tamkar yin watsi ne da 'yan kasar ta Somalia a lokaci mai sarkakiya. Za a gudanar da zaben majalisar dokokin Somalia ne a ƙarshen watan Disamba, kuma ana tunanin gudanar da na shugaban ƙasa a watan Fabrairu. A ƙarshe, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke yankin tsakiyar nahiyar Amurka na buƙatar kusan dala miliyan 43 don su samar da kayan tallafin da ake buƙatar baiwa mutane wajen 646,000 waɗanda wasu manyan guguwa biyu da ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka suka addaba, a cewar hukumar UNICEF a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Manyan guguwan Eta da Iota waɗanda suka aukuɗe bayan ɗaya sun yi kaca-kaca da wasu kasashen yankin tsakiyar Amurka da dama a wannan shekarar, inda suka haddasa ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daidai lokacin da kwamitocin binciken da aka kafa don sauraron korafe-korafen cin zarafin da 'yan sandan Najeriya suka yi wa 'yan ƙasa domin ɗaukar mataki da yin garan bawul daga aikin 'yan sanda, Alheri Grace Abdu ta duba mana wannan batu ta kuma haɗo mana wannan rahoton.
Sama da wata guda bayan zanga-zangar lumana da matasa a birane da dama na Najeriya suka gudanar da neman soke sashen rundunar 'yan sanda da ke yaƙi da masu aikata miyagun laifuka da suka haɗa da fashi da makami da ake kira SAS a takaice. Wannan gangamin mai taken 'yan SAS yana ci gaba da zama kan gaba a cikin batutuwa da ke ɗaukar hankalin a Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare. Sai dai rushe wannan rundunar da gwamnatin tarayya ta yi kaɗai bai gamsar da masu zanga-zangar ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin kafa hukumomin bincike da tuni suka fara zama a jihohi da dama na Najeriya da kuma babban birnin tarayya Abuja. Wani wanda ya bayyana gaban kwamitin da ke zama a jihar Benue ya bayyana a ƙuba da jami'an sa suka gasa masa.
Meet me on the sensitive part of my body, such as my arms and my knees. After some time,
sun rika kwama min kulki a gwiwoyin hannuna da kafa. Bayan haka suka kwara min man fetur a baya. Daga nan suka yi amfani da abin kunna taba suka cinna min wuta. Da na ji azaba ta ishe ni, sai na amsa laifin da ban aikata ba domin a rage min shan azaba. Ban sani ba, ashe na ƙara sa kaina cikin wata sabuwar masifa. Sai dai ko baya ga rundunar tsaro ta SAS, akwai waɗansu sassan rundunar 'yan sanda da suke gudanar da ayyuka makamantan na SAS da ake bayyana cewa waɗansu lokuta jami'an waɗannan sassa ne suke cin zarafin al'umma, amma ɗora alhakin akan rundunar SAS. To menene ya bambanta waɗannan ɓangarorin rundunonin tsaron, kuma ina tasirinsu ga aikin? Tambayar kenan da na yi wa DSP Frank Mba, kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, wanda ya bayyana cewa
the Nigeria Police Force have got several tactical squads or tactical teams.
Rundunar 'yan sandan tana da ɓangarori da dama, kuma waɗansu lokuta ayyukansu suna da alaƙa da juna. Waɗannan rundunoni su ake kira tactical squad. Bambancinsu da 'yan sanda na yau da kullum, wato conventional police, shine su suna tunkarin manyan laifuka ne masu hatsarin gaske. To ko menene al'ummar Najeriya suka fahimta da aikin wannan rukunin 'yan sanda, kuma ina tasirin sassan ga tabbatar da tsaro da kiyaye doka da oda?
Gaskiya ban san aikin dukansu ba, sai kun naga ɗan sanda naga ɗan sanda. Ɗan sanda guda ɗaya ne na san aikin shi, highway patrol, to shi ke na abu.
Sassan da kuke ganin su da bala'in da suke gaskiya na ɗaya. Za su zo su operation in ma sun kashe mutum ko sun yi mutum wani abu, bala'a sani ba za su sulale su ko ba. In fact kai mutanen nan fa har sassanta ma'aurata suke yi, har sun ga saurayi da budurwa ba suke shiga ba.
Rundunar 'yan sanda mai yaki da fashi da makami dai ta yi ƙaurin suna ne sabili da yadda take amfani da ƙarfin soji wajen gudanar da aikinta, inda mutane da dama suka riƙa bayyana cewa ta zama tamkar ƙungiyar 'yan banga da take tada hankalin al'umma a duk inda ta shiga. Alheri Grace Abdu, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Alheri Grace Abdu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com, domin sauraron shirin mu kai tsaye da ma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, na muku barka da warhaka, kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alpha Radio mita 104.9 zangon FM wanda yake birnin Kumashin, Ghana. Sunana Idris Abdullahi Bago. Shirinmu na yau zai leka zangon tungan malam da ke cikin yankin Greater Accra. Na yi tattaki zuwa wannan zango, inda na hira da galadiman sarkin wannan zango da ke kan hanyar zuwa birnin Cape Coast. Na fara da tambayarsa sunansa da kuma shekarar da aka kafa zangon tungan malam.
Sunana Alhaji Ali Garba, ni ne galadiman tungan malam. Tungan malam, kamar yadda muke ji, an ga cewa ya kunniya garin kaka, an kafa shi tun 1845. An ga kafa tungan malam 1845, abinda mun ga samu labari kenan a cikin tarihi.
Waye kafa shi?
Wanda ya kafa tungan malam, sunan shi Tungan Jibrin, sunan da ya zo da shi kenan. Ainihi da ya zauna wannan ƙauye ake ce mai Tungan Jibrin, sunan shi kenan da ya zo da ya zauna wurin, ya zama Tungan Jibrin. Tungan Jibrin shi ne wanda ya kafa wurin nan izo ya zauna.
Wato yanda aka samu wannan suna kenan.
Kware yanda anka samu sunan nan kenan.
Da aka yi Jibrin din ya tafi, ana cewa Tungan Malam.
Haka ne. Wato nan da suke kewayen Tungan Malam, idan za su zo wurin shi, sai su ce kaman za mu wurin Malam Jibrin, Malam Jibrin, Malam Jibrin. To kaga shi wuri ne zo saura Tungan Malam, Tungan Malam. To yanzu ma a takeice ma tungan nan babu shi, yanzu ya koma Malam Malam ko ina kaji an ce Malam Malam Malam.
To na alakan Tungan Malam da Tungan Kada.
Halakan da ke tsakanin tungan malam da tungan kada shine fadan mane ya raba tsakanin tungan kada da tungan malam. Yan tungan kada suna kamun kada, yan tungan malam kuma suna kamun kifi, sun zo matsinta suna kamun. To fadan mane wanda ya raba tsakanin wannan gari, tsakanin tungan malam da tungan kada, domin idan kana tsaye tungan malam kana hangen tungan kada, idan kana tungan kada kana hangen tungan malam. To kaga halaka, muna da halaka da su wallahi sosai sosai yanda ya kamata.
Wato sana'ar Malam Jibrin da yake yi kenan, banda kamun kifi wani sana'a kuma yake yi?
Gaskiya bayan kamun kifi da yake yi, yana noma, yana sakan kwando, yana sakan fafa mafici kenan, kuma yana aikin ɗiban baba suna sayarwa, wanda suke yi ake yin ta'in da, muke cewa ta'in da yanzu, shi kuma sana'ar da yake kenan. Sa'annan tafiya iyayenmu waɗansu suna fitowa arewacin Niger da Nigeria da Burkina Faso, suna zuwa shi su suna zaune da shi. Wato suna zaune da shi ne har kakan sarkinmu yanzu, wanda muke kiranta Umaraki, mahaifin da ya fito daga Nigeria, su buzayen Kano ne, buzun Kano ne. Mahaifin shi soja ne, wanda anka kawo shi a nan, sun ka zauna daga tungan malam, su ne wanda anka kawo, sun ka zo sun ka yaki Asantawa a kan soja. To shi ne wanda ya kawo kakan sarki wurin Malam Jibrin, suna wurin tana yariya. Tafiya ya tafiya, sa'annan kakan sarki namiji shi ma ya fito Niger. Yazo.
Wato sarki ne yanzu kenan.
Sarki ne yanzu kenan, kakan shi shi ma ya fito Nijar ya zo, sun gudu sun ka zauna sun ka aure. Bayan sun yi aure, shi kakan sarki babanta ya rasu. Shi kakan sarki namiji ana kiran shi, muna kiran shi Baba Yusuf. Baba Yusuf, mu haka muke kiran shi Baba Yusuf. Ita kuma kakan sarki mace kuma muna kiran ta Marakiya, Rekiya kenan. Sun gudu sun ka zauna aure, sun ka haifa kaman yara guda 7, maza 4, mata 3 sun ka haifa.
To a wanga zamani matasa ko kuma 'yan garin wannan sana'ar suke yi, ko dai akwai wannan sana'ar?
da suka kama kuma banda wannan
su ko matasan da sun ka tashi wadannan aikin da sun ka kama ka san lokacin iyayenmu kullun an zo za a koma ne ba a kula a sa yara makaranta ba a cikin lokacin to da tafiya ya tafiya ne yanzu shi an ga fara sa yara makaranta allo na boko ana ciki har gwani government ya zo ya bude wani masana'anta muna kan shi brick and ties suna iban lakan fadaman da ke tsakanin tungan kada da tungan malam sun ka kafa wannan abu daga tungan malam suna iban lakan suna dafawa suna mada shi bricks ana zuwa ana sai ana gini da shi to iyayenmu kuma kakar mu da sun ka zo shi su ma sun ka shiga wannan aiki da tafiya ya tafiya kuma shi an ka zo an ka bude quarry ana gidan dutse ana nikawa sun kawo mashin to sai iyayenmu duka sun ka shiga cikin waɗannan ayyuka suna yi kadan kuma suna noman suna wannan aiki kuma suna sa kan kondomu da papa su kuma suna yi har wannan aiki kuma yazo ya mutu
sarki a kutari ya gwada inda ya fito shi Jibril
tarihi ya gwada kona ainihin mutumin Kano ne Bakane ne
to baya ga Hausawa dake tungan malam akwai wasu kabilu kuma daban-daban da su
akwai kabilu akwai Ankara akwai Fantawa akwai Yarbawa akwai Dogonbawa sun fito sun ka zauna da mu duka a cikin garin shi zuwa kabilu daban-daban duka shi mun ka zama daya muna cikin tungan malam
yanzu akwai sarki muna da sarki a halin yanzu wanda yake kana galadiman sa
haka ne
shi sarki kafin shi sarakuna nawa ne suke sarautan tungan malam
ada ba nada sarki kamar a ce an nada sarki sai da a ce mai unguwan malam ko mai unguwan tungan kada ko mai unguwan okanshi ko ba gane ba ba nada kamar yanzu inda muke bidiya an nada sarki kowa da kowa yazo an mai rawani da ba haka bane da idan kai ne ka zo ka zauna a wuri to shi amma da kai mai unguwa kai ne mai kula da duk wanda zai zo zauna a cikin wannan gari kai ne wanda ka zama mai unguwan to bayan shi baban sarkin ya rasu she an ka ba wani sarauta sunan shi muna kiran shi Isa sarki Kasim shi kuma ya sarauta kaman shekara 5 gaskiya ya tafiya ya koma Najeriya amma shi anin shi ba wangare ne da ya koma Najeriya shekaru da dama ba mu ji doren shi an ka ce to ba za a zauna gari haka nan sarki ba she an ka zauna an kai shawara an ka ce yanzu ya kamata na da sarki to gaskiya she an ka zo an ka doki sarki na sunan baban shi ne da sunan shi sarki Isaka Muhammad sunan uban shi ne Muhammad amma sunan shi ainihin shine Isaka to shi an ka zo an ka nada shi sarauta kuma bayan wannan kuma sai zaman mawa kuma su ma sun yawa a cikin garin sai su ma sun kuce suna neman sarauta sai su kuma an ga ba su nasu sarkin zaman mawa da sarkin zango tungan malam yanzu dai a ce dai malam wurin garin ne ya zama malam yanzu ba mu bacci zancin tunga kuma yanzu malam ne
yanzu da me kuke alfahari
alfahari mu ne yanzu iyanmu da jikokin mu yanzu sun yi boko yanzu sun shiga aikin bature wannan kuma sun koyi sana'o'in hannunsu da shi suka yi tunkaho a takaice dai yanzu
ko wani wanda ya fito daga tungan malam wanda yake fitacce wanda yake an sani za a ce wannan dan tungan malam ne
gaskiya ba fariya ba kuma ba ganin kai ba a lokacin nan mahaifiya ta ce wanda ta yi fice a garin tungan malam ana kiranta Hajiya Boya duk in ka ce ka fito tungan malam farko abin za ta miki kenan ka san Hajiya Boya an ce an santa ita ce wanda ta yi fice cikin akaranga duka an santa sosai ita ce wanda zan ce kamar ta yi fice sosai
to wani bangare ta yi fice siyasa
wato ta yi fice kan sana'anta sannan daga baya kuma lokacin da 1992 da Rollins ya zo kan harkan NDC ya tube riga ya komo kan harkan siyasa to ita ce wanda ta kawo NDC nan a garin tungan mala ta kawo flag din tana yawo gida tana nuna wa mutane kamar gashi yanzu an form sabon party shine NDC to wannan ya bari ma yanzu ma tungan mala nan kusa da masallaci nan da wannan police station yake babu wani party da ya taba ci a wurin in ban da NDC inda ta kafa wajen ne zama police station cikin zangon malam kusa da masallaci kowane shekara idan an kai zabe wurin nan mun ban da NDC ba mai ci shi
a ƙarshe wani kalubale kuke fuskanta
wato kalubalen da muke fuskanta shine yaran jikokin mu suna harakan shaye-shaye she mun ga zauna muka duba kamar a ba haka samu yi ba ya kamata yaran ga suke shaye-shayen ka mu jawo su a gare mu mu dunga nuna musu wani su tarbiya domin yau ga mu ne amma gobe su ne amma idan sun ku doki harakan shaye-shaye ba zai musu kyau ba gobe an zauna gari a waye gari babu manya a gari amma su daina waɗannan shaye-shayen su zo kusa da mu guda musu kuyi wanga muna jan kaman dai kan da uba ke jan dan shi a jikin shi haka muka duba muna jan su a jikin mu don saboda su daina gaskiya yanzu kuma sun daina shayin yanda ya kamata.
To jama'a masu sauraron mu yadda hirar mu ta kasance kenan da Alhaji Ali Garba Galadi manzon guntungan mallam. Ni ne naku Idris Abdullahi Bago daga Alpha Radio Mita 104.9 Zangon FM da ke kuma shigana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wani jigon.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Juma'a.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sunana Abubakar Mahmud Aliyu daga masallacin Danfodio da yake karamar hukumar Kumbotso jihar Kano. Yau fadakarwa ta mu zabi ta ne akan yalwar rahmar Allah subhanahu wataala. Hakika mafi yawa daga cikin mutane suna aikata launi kala-kala na sabo sai yadda za a ce wani ya ji ruwan Allah ya tuba sai ya ce akan me zai tuba me yayi dan haka zunubi yayi yawa ya girmama daka sai suke ganin cewa ai bus kai ma su tuba ba akan zunubin suke yi kuma saboda yawaitar zunubin ya rufe musu zuciya daka ba sa iya ganin ma suna saba Allah subhanahu wataala. Bayan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da dama ga waɗanda suke aikata sabo akan cewa su tuba daga abin da suke aikatawa kamar fadan Allah subhanahu wataala cikin suratul Zumar yana cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ka fada cewa ya ku bayina waɗanda suka zarme a bisa kawukansu kada su ɗeba kauna daga rahmar Allah subhanahu wataala. Hakika Allah subhanahu wataala yana mai gafarta zunubai ne baki daya, hakika shi mai yawan gafara ne mai jin kai. A cikin suratul Baqara Allah subhanahu wataala yana cewa hakika Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawaitar yin tsarki. Haka nan hadisi ya tabbata sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah subhanahu wataala yana shimfida hannayensa da dare saboda wanda yayi zunubi da rana ya tuba. Yana shimfida hannunsa da rana saboda wanda yayi zunubi da dare shi ma ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafadarta. Dan haka ya kai dan uwa musulmi kai gaggawar tuba kada kai jinkiri domin azabar Allah subhanahu wataala mai radadi ce. Allah subhanahu wataala yana cewa hukuma zuwa ga ubangijin ku kuma kauya zuwa gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba. Allah subhanahu wataala ya azurta mu da tuba wanda zai janyo mana yarda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Allah ya saka malam da alkhairin sa. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce mai yiwuwa ƴan gudun hijira wajen 200,000 su ƙetara daga Habasha zuwa Sudan cikin watanni 6 zuwa 12 don gujema tashin hankali a yankin Tigray na arewacin Habashar. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƴan gudun hijira wajen 1,896 ne suka ƙetara ranar Laraba, wanda ya sa adadin ƴan gudun hijira da suka ƙetara tun bayan tashin hankalin makonni 2 da suka gabata ya kai 33,000. Kasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro da dala biliyan 21.8 cikin shekaru 4 masu zuwa, wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin cacar baka. Gwamnatin kasar ta ce tana buƙatar kashe wannan kuɗin wajen kare kasar daga barazana iri-iri. Ma'aikatar kuɗin Amurka ta kakaba takunkumi ma wasu kamfanonin kasar Rasha biyu jiya Alhamis saboda zarginsu da ci da gumin wasu 'yan Koriya ta Arewa marasa galihu. Bisa ga wata takardar bayanin ma'aikatar ta kuɗi, za a maka takunkumi ma kamfanin gine-ginen Rasha na Mukran LLC da kamfanin Korea Colson General Trading Corporation, wanda wani kamfanin Koriya ta Arewa ne da ke aiki a Rasha. Wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya na shekara ta 2017, wanda ya tanaji cewa dukkanin kasashe su maida 'yan kasashen Koriya ta Arewa gida zuwa ranar 22 ga watan Disamba na shekara ta 2019 a matsayin wani matakin dakile hanyoyin da Koriya ta Arewa ke samun kudaden shiga daga kasashen waje don gudanar da harkokin nukiliya.
Masu sauraro, a nan muke karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Za kuma yi zaki shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ta gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfila Hashim Guman da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai wani jiban. Assalamu alaikum.